Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Karimusi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 4 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga baba da kanun labarai.
To Ibrahim, jiya Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahidne da ke arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutar da fararen hula kusan 400 da sojojin Rasha suka tsare su a ƙarƙashin ginin wata makaranta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma ya isa birnin New York, inda zai bayyana a gaban kotu yau Talata bisa tuhumar da ake masa ta biyan kuɗin toshiya. Kana a wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata, Bankin Duniya ya yi gargaɗi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ƙasashen duniya za su fuskanta, wadda ka iya dawama zuwa gwamman shekaru masu zuwa.
To kani labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yau tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake tuhuma da biyan kuɗin toshiyar baki, zai fara gurfana a gaban kotu a New York. To koya tsarin yake?
Normally za a kai shi akwai ɗakin da za a je a ɗauki hoton shi, a ɗauki hotunan yatsun nashi, sannan a sa ko beli ne da za a ba shi, sannan a sa ranar da za a sake dawowa gaban alƙalin ko kuma fara shari'an kanta.
To ganin yadda masoya da makiya Trump duk suka dunguma zuwa New York, yaya batun tsaro kuma?
Kamar Fifth Avenue inda zai kai ka minti 10. Don kai in ka bi kan Fifth Avenue ko Fandiyan Trump sai ka kai awa 4 ba ka kai zuwa suka haɗa traffic way yadda yake duk saurinka sai ka je sannu a hankali. Saboda dai ka wani shuka wani abin nan ya aikata wani abin ya gudu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahidne da ke arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula kusan 400 da sojojin Rasha suka tsare su a ƙarƙashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su. Hukumomin Rasha suna zargin hukumomin leƙin asirin Ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na St. Petersburg Cafe da ya hallaka wani mai rubuce-rubuce ta yanar sadarwa na ma'aikatar sojan Rasha da ke taimakawa sojojin Rasha a mamayar da suka kaiwa Ukraine. Fadar White House ta faɗa a jiya Litinin cewa gwamnatin Amurka tana matsa lamba a kan sako ɗan jaridar nan na mujallar Wall Street Journal Ivan Grishkovich, wanda ake tsare da shi a ƙasar Rasha a kan zargin leƙin asiri. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya isa birnin New York, inda ya shirya kwana da yammacin jiya Litinin a katafaren gidansa na Trump Towers kafin ya bayyana kotu yau Talata bisa tuhumar da ake masa. Karon farko da wani shugaban Amurka mai ci ko kuma na da zai gurfana a gaban doka. Ba a san yadda za ta kaya ba yayin da Trump zai bayyana a gaban kotu, sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi akan tuhumar da aka yi masa na bada toshiyan dala 130,000 ga mai fina-finan batsan nan kafin zaben shekarar 2016 na shugaban kasa da ya nasara domin rufe bakinta akan mu'amalar da ta taba shiga tsakaninta da shi shekaru 10 da suka shuɗe.
To an jima kaɗan, Baba Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa ji ba, tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda a makon jiya ya zama shugaban Amurka na farko da aka taɓa tuhuma da wani babban laifi a hukumance, zai fara gurfana a gaban wata kotu a birnin New York Kan haka babbar editor sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tuntubi wani dan sanda wanda ya lakanci tsarin kotun Amurka wanda ke da zama a jihar su Trump din wato Florida mai suna Suleiman Dalladi wanda ta ci gaba da tambayar sa abinda zai faru a yau sai ya ce
yadda dama aka yi shine zaka je gaban alkali sannan a kawo charges ɗinka a ce maka gashi ko da suke an nuna an yi indictment amma ba faɗa dalla-dalla mai yayi ba ake charges ɗin shi gobe ne zai ji sannan yayi nashi plea ɗin normally za a kai shi akwai ɗakin da za a je a ɗauki hoton shi a ɗauki hotunan yatsun nashi sannan a sa ko bailey ne da za a ba shi sannan a sa ranar da za a sake dawowa gaban alkalin ko kuma fara shari'an kanta amma gobe dai in kawai judge za a kai shi ne dai a gaya mashi me yake charges ɗin shi sannan ya faɗa ko ya yadda da charges ɗin ko kuma bai yadda ba sannan a ci gaba daga nan.
To akwai wanda suke cewa ma wannan zai iya ƙara mashi farin jini fiye da yadda yake a da tsakanin magoya bayan shi domin zai nuna cewa abin da yake gaya masa tun da haka ne bita da kullun siyasa ake mishi.
Haka yadda na yi faɗa dai na ce akwai wanda suke goyon bayan nashi ko ya aka yi su dai suna bayan shi wasu kuma suna ganin kamar su Democrats ɗin sun ga in dai ba haka aka masa ba. Suna tsoron maybe zai zai ci wannan a zaɓe shi wasu suna ce dalilin da ya sa a kawo wannan caji ɗin da aka ba shi ɗin wasu kuma suna ce ba haka ba ne ana dai neman a nunawa jama'a cewa ba wanda ya sha ƙarfin doka.
Wato bari mu koma kan wannan batun ba wanda ya sha ƙarfin doka a nan Amurka wanne darasi ƙasashenmu na nahiyar Afirka za su iya koya daga wannan abin da ya zama na tarihi a nan Amurka tuhumar tsohon shugaban kasa.
To darasi ne to amma ni kuma kasashenmu na Afirka din ba wai babu wannan dokokin ba ne dai ina ganin dai in dai wani yana da girma ko kuma yana da wuri kotu tana ba su wani yanci talaka ke wahala to amma inda za a ce za a bi gaskiya a ce kowane ne da ake ce ba wanda ya wuce doka. Muna da wayannan ka'idojin a gida ba dai bin su ne kawai amma kuma su masu ofisoshi ko kan mutum ya zauna kuma ya kama tunanin ya ga kamar ya sha ƙarfin doka a nan ɗin za a caje ka ya kamata mu an fara koya ya zamanto kar mutum ya yi abu da ya ga dama don shi ne ke kan cikin ofis ko kan kujera ya ce shi kawai ya sha ƙarfin wannan.
To Mallam Dalladi Suleiman kenan wani dan sanda a Amurka ke bayani game da tuhumar Trump a hirarsu da Grace Alheri Abdu jiya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
A wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata, Bankin Duniya ya yi gargaɗi cewa za a samu tafiyar hawainiya ga tattalin arzikin duniya wanda ka iya dawwama zuwa gwamman shekaru masu zuwa. Matukar gwamnatoci a duk faɗin duniya ba su yi amfani da abin da ya kira manufofin ci gaba masu ɗorewa ba. Rahoton Bankin Duniya ya ce bunƙasar ɗaukacin abin da ƙasashe ke samu a tsakanin shekarun 2022 da kuma 2030 yana kan sauka ƙasa da kimanin kashi 2.2 cikin 100 da ke zama 1/3 na adadin abin da ya faru tsakanin shekarun 2000 da kuma 2010. Prime Minister Malaysia Anwar Ibrahim ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa ta shirya ta shiga tattaunawa da Beijing akan takaddama akan tekun kudancin China wanda ake ciki. China ta ga ikirarin baki ɗayan tekun mallakar ta ce wato wani wuri ne mai muhimmanci na kasuwancin ƙasa da ƙasa wanda ake bi da kimanin kayan da suka kai na $3 trillion a duk shekara. A hali da ake je kuma ƙasashen Malaysia, Brunei, Filipino, Taiwan da kuma Vietnam su ma suna ikirarin mallakar wasu ɓangarori na tekun. A kodayaushe ta nan ne Amurka take bi da jiragen ruwan sojinta domin tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ruwan ƙasa da ƙasa. Wani hukunci da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a shekarar 2016 ya ce ikirarin da Beijing ke yi ba shi da tushe. China dai ta ce tana kan bakanta saboda bata yarda da wannan hukuncin ba.
To kai da babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da yake a yanzu tsohon shugaban Amurka Donald Trump na birnin New York, abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tuntubi wani shugaban al'ummar musulmi a birnin na New York, Alhaji Yahuza Abubakar, wanda a hirar da suka yi jiya ya fara da tambayar sa halin da ake ciki a birnin bayan isar Trump. Sai ya ce,
"Ni kowa sai da walwala saboda zai create more traffic.
Za a samu cunkoson motoci sosai ko?
Zai kwarai da gaske. Yanzu haka ya arrive ne ga gidansa a Fifth Avenue. Sannan gobe ya je ya surrender kansa a ring. Yanzu haka cikin garin ya yi very tight traffic ne ko ina. Saboda akwai masoyansa da suke son su yi abin da za su yi demonstration wani abu ba haka. Sai kuma mayor nan ma ya ce shi Bulgari ba duk wanda zai zo ya kawo matsala za a ɗauki za a yawon gaba da shi. To akwai wata congresswoman Marjorie ina son Green ita wata na so ta zo duka dai an ba su warning. Amma a halin yanzu kamar Fifth Avenue inda zai kai ka minti goma don kai in ka bi kan Fifth Avenue ko fagen Trump sai ka kai awa hudu ba ka ta je inda za ka yi. Saboda za ka in ka wuce wurin ba wani abu ne amma strategy ne da suka yi ka gane ko suka haɗa traffic ring. Yanda yake duk saurin ka sai ka je sannu a hankali. Saboda dai ka wani shuka wani abin nan ya aikata wani abin ya gudu ko irin wannan suna da traffic strategy da suke matsi garin da shi. Za ka ga traffic ya yi sai can bai mu sai ɗaya bayan ɗaya. To abin da muke ciki kenan. To amma gobe dai ina jin garin zai lalace sam. Da za a yi ci kowa garin kuma motoci. Sai yanzu an so ma ima mutane gargadi kowa fa ya ɗauki mass transit train.
Kamar wato jirgin kasa kenan da bus.
Jirgin kasa kenan. Ba a san yanda New York City cikin Manhattan zai kasance ba. Daga nan gidan Trump har zuwa Supreme Court ba a san yanda abin zai kasance ba. Ana advise mutane kowa ya bar motarsa gida ya ɗauki jirgin kasa. Yanzu haka inda nake tsaye. Na dubi gabana sai gabana ya faɗi domin traffic ne amma na rasa abinda ya haɗa traffic. To Trump kila halin da ake ciki yanzu kila a ƙarin bayani kila.
To yanzu shin wannan abin kana ganin ya shafi aikinku?
Kwarai ko ya shafi aikin. Ai ya shafi aikin kowa. Yawanci ma ba za su fito aiki ba gobe. Saboda dai gudun wani abin nan fitina ka gane ko? Musamman mu 'yan cikin gari wani domin za ka zo ne ɓacin rai duk inda ka bi.
To banda
sai da abin zai kasance ne.
To banda kofan gidansa akwai hanyoyi kuma da aka tare?
Ai kaga banda kofan gidansa square round daga Fifth Avenue, Madison Avenue, Park Avenue kar ka ma bi wurin. In ka zo Sixth Avenue kar ka ma bi wurin. Za ka iya bi nan matsalar ce Fifth Avenue kamar ta kawai. Zaka kaga hanyar mu da mota bakwai sai bi hanya daya kan titi daya. To sai a rufe hanya a jawo su ce zama hanya ya yi tsiriri haka. Mota ɗaya za ku zo da yawa amma ɗaya ɗaya za su ta wucewa. To kaga ina magana.
Alhaji Yahuza Abubakar wani shugaban al'ummar musulmi a birnin New York ke bayanin halin da ake ciki a birnin tun bayan isowar Trump. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Da musulmanmu da kiristotinmu mu ba kusan gida ɗaya ba za ka samu akwai musulmi akwai kirista mu abin da muka sani kenan wannan wani sabon abu ne muka gani kuma muka ji a wajensu ba mu ce da shi da dogara.
Yau iyamuran Najeriya da kirista na Najeriya gaba ɗaya sun tattara kansu kwai da kwarkwata sun zaɓi fita wajen zai ko na biyu ya zama na uku bayan daba.
Wannan ganda a cikin mariba kiristoci waye ke nan zaɓen. Wannan garin ana kiran shi bayansa wanda ya ci shi ne fi kiristocin wannan garin ana kiran shi akwai abu gari ne wanda kiristoci suka fi yawa waye ci wannan wani APC kiristoci sun zabi APC kiristoci sun zabi PDP sun zabi kuma Peter Obi haka musulmi sun zabi APC sun karbi zabi APC sun karbi amma yanzu da ke arewacin Najeriya duk inda musulmi suke babu inda aka zabi Peter Obi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsakamawa. Muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yayin da muke duba rawar da kabilanci da addini da kuma cin hanci da rashawa suka taka a zaben da ya gudana a Najeriya, zamu dubi matakan da wasu shugabannin addini a Najeriya suka dauka domin su nuna jin dadin su ko rashin jin dadin su dangane da zaben da ya gabata na shugaban kasa. Ba da bayan haka shin ta wace hanya Peter Obi ya taimaki Bola Tinubu ya ci zaben sa na shugaban kasa? Sannan gaskiya ne kirarin da wasu suka dade suna yi na cewa wai Peter Obi ne ya kwashi dukkan kuri'un kiristoci da dukkan kuri'un Igbo, ba wasu jam'iyyu da suka samu nasu kaso a cikin waɗannan kabilan da addinai din. Wannan na daga cikin abubuwan da muke son mu duba a cikin wannan shirin yau da ke duba isuwar sabuwar gwamnatin da za a kafa an gare ga lafiya a cikin wannan shekara a Najeriya. To amma kafin mu tsunduma cikin muhawara din, ga wasu ra'ayoyi game da zaben.
Sunana Evangelist Musa Bimisa, shugaban matasa na kristoci na arewacin Najeriya. Wannan zaben ya zo mana bambara kwai, a wani wurin da ma kamar a Niger da aka ce kwata-kwata ma wannan wuraren ba a yi zabe ba, amma sai ga result suna fitowa. Hukuman shari'a su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa abin da aka kawo ya tantance abin da za su yi hukunci a kai. Su sani cewa akwai hukunci babba wanda dukkanmu za a tara gobe kiyama, amma hukuncin da za su yi zai tawaka musu na gobe kiyama. Amma in suka kuskura suka ce ba za su yi gaskiya a cikin wannan ba, to talaka ya bar su da Allah.
Tumadala, yanzu bari in janye gefe guda in kyale kuda Nasiru Adamu da kai wakilin mu na Abuja da kuma bakinsa Sanusi Baban Tanko Bayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Aldo na jam'iyyar PDP da kuma Ibrahim Hussein Abdulkarim na GL Labour Party domin su ci gaba da muhawara tasu. Malamai mu je.
A lokacin da shi Bola Tinubu abin da ya ta fama da shi an ce ya yi ya ɗauki dan takara mataimakinsa musulmi da ake kira abin Muslim, ake yi wannan. Ya wahal da takararsa wajen wasu da suka APC din, har aka samu irin su Babakir David Law, aka samu irin su Yakubu Dogara suka fita ma. Shi Yakubu Dogara ya koma wajen Atiku Abubakar, Babakir ya koma wajen Peter Obi. Kai me za ka ce kan wannan barashi? Eh,
wannan duk akwai jahilci a cikin abubuwan da suka faru. Don abin da ya sa inda akwai jahilci, muna maganan ni din nan tunda na fito daga jihar Bauchi da fito. Na tabbatar maka da Kirista da Musulmi da yare da Bafulatani da Bahaushe, mu abinda muka sani duk ɗaya ne.
Bari ma yare.
Misali, wasu yarurruka, ka san akwai kabilai, ya gaba akwai kabilai yawa. To da kabilai, ƙananan kabilunmu da musulmanmu da Kiristotunmu mu ba mu san kusan gida ɗaya ba za ka samu. Akwai Musulmi, akwai Kirista, mu abinda muka sani kenan. Wannan wani sabon abu ne muka gani. Kuma muka ji a wajen su babu cin da shi da Dogara na cewa dole sai ba za a yi muzulun ba, ko kuma sai ba za a yi kirista. Mu a gunmu da musulmi da kirista muna ganin dutse ne, kuma abinda ya kamata kenan. Na tabbatar maka don ballahi kar ka ji mamaki,
kun
aka yi kirista ma ba za su yi aikin kirista a yadda wannan gwamnati za ta yi musu ba. Da karka ji mamaki
saboda magana a yi
ku ɗan Labour Party kun ba da gudunmuwa a taimaka akai wannan abun da akai aka ba Bola Tinubu. Dalili lokacin 2019 da akai zabe Peter Obi shine mataimakin Atiku. Da Allah ya sa akwai hakuri da dangana da lokacin da aka zo wannan primary na wannan zaben da Peter Obi zai haƙuri ne su yi tafiyar su tare fita daga yi da yayi daga jam'iyya ya je ya shiga a biyan kudi shi ba dole ne ya takara ba ai shi ba ya mataimaki ne shi ba ya mataimaki ne ya mataimaki ne a 2019
shi ma zai takara
an zauna maganan zo ne yawanci yan kudu suka ce ai zo ne zuwa kudu ba zan manta ba manyan arewa musamman shi a Tiko Abubakar ce zai da ai zo ne amma zai zo ne a zone north south east in baka manta ba yanki ibo wuce ta ce ce bai yadda ba a barta flat kowa ya takara daga fadin haka aka fito a ranar washegari Peter Obi ya fita kuma yau Peter Obi da ya fito sai fito da bangaranci na kabila da bangaranci na addini Peter Obi da ya fito sai fito da shi ya fito da rigan inyamurai da rigan krista musamman kristoci ne suka fi zaɓensa wannan ƙuri'a misali ne yau in ka kalli ƙuri'un da Peter Obi ya samu a jahohin Najeriya especially a arewa to inda Krista yake samu kuɗi
masha Allah
ka ga wannan da ya nuna ya fito ne da super addini wannan abin kuma ba nan ma kuma kun zama baya Labour Party domin Labour Party ta maida da ta jawo Najeriya baya akan siyasa irin ta addini ta ra'ayi wata kabila da wani yanki kamar yanda APC ta fito da yaudara na addini na wazalan musulmi har ta fito da yaudara na addini na maganar Kristen da kuma inyamurai a gaskiyar bayani mutum ɗaya ne ya fito a tsarin ɗan siyasa ɗan Najeriya wanda bai da ɓangaranci bai da ƙabilanci bai da addini shine wazirin Atabawa su ga fisi ai kai da kanka ka ce ya zara suka fure da sana addini kuma can ku fito madalolin babban mutum da kallon ya fisi da mutane ɗaya fisi tana da magana a wani babban wani nan ma kun fi kowa matsala kun taimaka ma APC da wannan abun da kuka fito da ita shi ya taimaka ma APC suka yi abun da suka yi suka samu mulki yau inyamuran Najeriya da Kirista na Najeriya gaba da sun tattara kansu kwai da kwarkwata sun zaɓi Peter Obi mai zai ko na biyu ya zama na uku
bai yadda ba
me yasa sai da aka yi primary aka gama kuka tsanna ka kuka zo ka dan tsuguna wata yan jam'iyya ta addini da kabilanci to da kuka zo ku yan arewa kuma kuka koma kuka abun nan gashi yau da ku ne a jira da ni ne wannan sha'awa da mu da PDP ne da shi da mutum zabe ba a magana waɗannan mutane wanda suka damu kafan nan ana ta san wahala
by fact yanzu ya faɗi yace duk inda Krista yake da duk inda Ibo yake yake ne yace sun zaɓi ta wuri yanzu ga map inda aka yi zaɓi da ta kana kana kallo wannan gwamnati ake kin Maribas Kristoci wato mun zaben wannan garin ana kiran shi Bayelsa wanda yake shi ne PDP Kristoci wannan garin ana kiran shi Akwa Ibom ko garin
Oljaja da ke
biyu eh ja kaga Bayelsa kaga Akwa Ibom kaga duk wannan state din Kristoci ne akwai garin da ake ce Mutuni gari ne wanda Kristoci suka fi yawa waye ce wannan wani APC sai ana magana a rika magana da fact Kristoci sun zabi APC Kristoci sun zabi PDP sun zabi kuma Peter Obi haka musulmi sun zabi APC sun karbi zabi APC sun karbi amma yanzu ga shi arewacin Najeriya duk inda musulmi suke babu inda aka zabi Peter Obi
dole ba za su zabe shi ba saboda ya fito da wata siga ne na inyamurai asalin sa shi Peter Obi shi Peter Obi asalin sa yana zuwa mana asalin Peter Obi ya fito ne a siga na inyamurai zallara sai kuma inyamurai suka yaudari kristocin arewa su ba wasu da kristocin arewa ba sai suka yaudare su suka nuna ba su nan muslim ake yi sai suka gaba daya krista suka koyi baya siyasa mu ba za ta yi kyau a Najeriya sai mun cire abu farko mu cire maganar addini na biyu mu cire maganar kabilanci ko kuma bangaranci ka fito a matsayin mutum kamar yadda Atiku ya fito a bayanan kamar a gane Najeriya kake yi Atiku yana maganar sake tsara Najeriya inda kowa ba ba shi dama ga shi an rusa wannan abu ma ji ne
abin da ban sha'awa wanda suka ce za su kai mu kotu
amma wannan ce za mu je kotu mu muna roƙon Atiku ba kare je kotu
yanzu ai ta da kin ya mure kana ji Ibrahim Kirista kaga wannan ya fadi gaskiya amma ne ba kaga maganan duk wani kirista da ka sani arewa ko zai za
ba duka ba Azumi Bulat Nubu Musulmi ne sannan kuma shi ma wannan musulmi ne duk wanda ya ci ma nan da amma ba mu kasar Hausa da musulmi wannan an zaka
da shi inda ka je in yamuri ba ba abin duk in yamuri 90% ne ya wurin da dai da
ka ce 101 ma sai ne duk su zago da ku
ba gaishe kuma da mai lokaci ya da zamu ja muku burki nan ku bari sai mun dawo na hotel ku dawo ku ci gaba jama'a a madadin su baki namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamulhi Kaya ni ne Ali Mustafa Sokoto take muku bankwana daga Washington assalamu alaikum
ta gai da malamai yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun alqur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan
سنانا رائم أيوه كماسي دمي سورة سبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice a jiya Litinin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahedne da ke arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula 400 da sojojin Rasha suka tsare su karkashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su. Hukumar Rasha sun zargi hukumomin leƙen asirin Ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na St. Petersburg Cafe da ya hallaka wani mai rubuce-rubuce ta yanar gizo na ma'aikatar sojin Rasha wanda ke taimakawa wa mamayar Rasha da ta kai a ƙasar Ukraine. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin New York inda ya shirya kwana da yammacin jiya Litinin a katafaren gidansa na Trump Tower kafin daga bisani ya bayyana a kotu a yau Talata inda ake masa tuhuma karon farko da wani shugaban Amurka mai ci ko na da zai gurfana a gaban doka. Sai dai ba a san yadda zai kaya a kotu idan Trump ya bayyana a gabanta ba, sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi da ake tuhumarsa na ba da toshiyan dalan Amurka 130,000 ga wata fitacciyar mai gabatar da shirye-shiryen fina-finan batsa kafin zaben shekarar 2016 na shugaban kasa da ya nasara domin toshe bakinta akan wata mu'amala da ta taba shiga tsakanin su shekaru 10 da ta shige zargin da Trump ya dade yana musuntawa. A wani mummunan rahoton da aka fitar a makon da ya gabata, babban bankin duniya ya yi gargaɗi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ƙasashen duniya za su fuskanta wanda ka iya dawwama tsawon gwamman shekaru masu zuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Fakeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalamu.